Dendala Bashaka Pernipa.
Kaje gurin Buhari sannan kuma yanzu kaje ka ƙara biyowa kana zuwa wurin Ganduje sannan ka ƙara zuwa kaje wurin Bola Tinubu sannan ka zo wurin mataimakin shugaban kasa ko duk kana tunanin wai su ne za su baka mulki
shi abin ya tabbata jagora Allah ya albarkaci zuri'arsa da mu mun fada ko a wannan party kake ko ba dan jam'iyya ba ko dan siyasa ne kai in kai kai koyo da irin wannan abu na alkhairi ne yaya jagaliya a jahar Kano billahi lazi zamu zo mu yaba ma
mu aikin da muka yi da baya muka tallata har yanzu muna mai tabbatar wa ƴan karamar hukumar Kumbotso an dai an tabbatar da an zabe Ibrahim Umar Ballan Allah da Kumbotso za ta canza
waɗannan da ma wasu sauran batutuwa na siyasa za su zo muku ne ta cikin shirin hangen dala na wannan lokaci Masu sauraro assalamu alaikum Abdulkadir Yusuf Gwarza ke cewa barkanmu da wannan lokaci kana kuma sanninmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na hangen dala shirin da kan yi duba kan batutu wanda ka zama tar naki ga ci gaban demokradiyyar kasan nan a hannu guda shirin kan baiwa ƴan siyasa damar tofa albarkacin baki lakari da sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan kasa Babbar jam'iyyar Hamayya ta PDP ta yi martani kan hukuncin kotun koli da ta yanke akan zaben jihar Imo. A ranar Talata nan ne kotun koli ta kwace kujerar gwamna daga hannun Emeka Ehedio na jam'iyyar PDP ta danka ta a hannun Sanata Hope Ozodimma na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar ta Imo. Sanarwar da kakakin jam'iyyar PDP Kola Olabandi ya fitar bayan zartar da hukuncin ta ce jam'iyyar PDP ta kasa fahimtar dalilan da yasa kotun koli ta yi dogaro da yanke hukuncin jam'iyyar ta PDP ta kasa fahimtar yadda za a ce dan takarar da yazo na huda zaben gwamnan jihar a ranar 9 ga watan Maris da ƙuri'u 96,458 a ce ya doke dan takarar jam'iyyar PDP da ya samu yawan ƙuri'u 276,404 a nata bangaren jam'iyyar ta APC ta bayyana farin cikin ta da hukuncin kotun kolin da ta bayyana dan takara Hope Ozodimma a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar Imo APC ta ce duk da cewa ta yi mamakin yadda ta rasa kujerar gwamna a jihar Zamfara kotun koli da kuma yadda kotun ta haramta mata shiga zabe a jihar Rivers amma hakan bai sa ta cire tsammani ba a kotun PDP ta ce an sauya wa mutanen Imo wanda suka zaba aka ba wa mutanen jihar wanda ba sa ra'ayin shi a zaben da aka gudanar ta kuma kara da cewa duk da nasarori da ci gaba da kuma kwanciyar hankali da aka samu karkashin gwamna Emeka Ehedio ya tafi a banza jam'iyyar PDP kuma ta yi kira ga magoya bayanta a jihar Imo su kwantar da hankalinsu tare da rungumar kaddara akan hukuncin kotun Sai dai yayin da jam'iyyar PDP ta ce sakamakon hukuncin da aka yanke kan zaben jihar Imo bai yi ma jam'iyyar dadi ba ko kadan shi kuwa shugaban kasa Muhammadu Buhari da jam'iyyarsa ta APC cewa suka yi hukuncin kotun kolin yayi musu dadi sosai wannan bayanin na kunshe ne cikin wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban kasa Malam Garba Shehu ya fitar Shugaba Buhari ya ce hanyar tabbatar da adalci tana da nisa da kuma wahalar cimmawa amma a ƙarshe dai gaskiya tana yin ranar ta Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kuma taya murna ga sabon gwamnan jihar Imo Sanata Hope Ozodimma akan nasarar da ya samu a kotun koli ita ma ana ta bangaren hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa wato INEC ta magantu kan wannan hukunci da kotun kolin ta yanke kan kwace kujerar gwamna Ehedio na jam'iyyar PDP ta kuma tabbatar da nasara ga Sanata Hope Ozodimma na jam'iyyar APC bayan yanke hukuncin ne sai kotun koli ta umarci hukumar zabe da ta kwace shaidar cin zabe da ta bawa gwamnan ta kuma gaggauta bayar da sabon shaidar cin zabe ga gwamna Hope Ozodimma mai magana da yawun hukumar zabe ta kasa Festus Okoye ne yayi bayanin cewa hukumar ba ta da wani zabi sai dai ta amince da hukuncin da kotun ta yi sannan kuma ta bi dukkanin umarnin da kotun ta bayar Festus Okoye ya kuma kara da cewa da zarar hukumar ta samu umarni a rubuce daga kotun koli to za ta gaggauta damka shaidar cin zabe ga sabon gwamnan jihar Hope Ozodimma amma yanzu haka dai a iya cewa ta faru ta kare domin kuwa a jiya ne hukumar zabe ta bada shaidar cin zabe ga sabon gwamnatin jihar Imo Senator Hope Osodimma to wannan kenan da haka kuma mu dawo batutuwan yan siyasa wanda ke ci gaba da tallata manufofin jam'iyyar da suka yi imani da ita farawa da lekawa yankin karamar hukumar Kumbotso inda zamu kalli batun nan da ke ci gaba da dumama siyasar yankin hukumar zabe ta ayyana ranar 25 ga watan Janairun da muke ciki a matsayin ranar da za ta gudanar da sabon zabe a wasu rumfunan zabe a karamar hukumar ta Kumbotso wanda suka hada da mazabar tsamiya da kuma mazabar kureken sani duka dai a yankin karamar hukumar Kumbotso sai dai tun bayan bayyana wannan rana da hukumar zabe ta yi yan siyasa daga jam'iyyu daban-daban ke bayyana wa duniya cewa su suke da nasara a zaben da za a gudanar yayin da ƴaƴan jam'iyyar APC mai mulkin wannan jaha suke cewa su suke da nasara a wannan zabe su ma a gefe guda ƴaƴan jam'iyyar hamayya ta PDP suke cewa su suke da nasara a wannan zaben da za a gudanar saboda managartan ayyuka da suka gudanar a baya ko a wannan rana mun karbi bakuncin Muhammad Sani Biliya daga mazabar kureken sani dan jam'iyyar PDP wanda ya shigo da makamantan waɗannan kalamai
muna kira da yan mazabar kureken sani su fito kwansu da kwarkwata su tabbatar da sun zabi jam'iyyar PDP domin jam'iyyar PDP ita za ta kasa da tilin mantsira domin Ibrahim Umar Balla yayi an gani an yaba Ibrahim Umar Balla lokacin da yana majalisar tarayya ya yi mana katafaren asibiti a mazabar kureken sani dan haka idan muka zo muka tittiba muka zabe shi Allah yarda za a yi mana kwarta tun daga bypass zuwa yan itace kuma za a yi makarantar islamiya da kuma abubuwa wanda ya kamata
mai sauraro sai ya cewa shi wannan Ibrahim Ballan ya taba rike wannan kujera a baya a ta fuskar ayyuka baya ga waɗancan ayyukan da ka lissafa shin akwai wani ayyukan da talaka zai taba ice lalle Ibrahim Balla ya kamata a zabe shi a matsayin jagora
gaskiya ne Ibrahim Umar Balla ya kawo katafaren asibiti ya sai makabartu ya yi tuka-tuka da sauran abubuwa kuma ya raba injin iya motoci da mashina da sauran abubuwa kuma wanda ba za su lissafa nan ba
waɗannan su ne kadai ayyukan da su ƴan karamar hukumar Kumbotso suke muradin shi wakilin nasu ya musu
saboda in ga kula wanda ya muka kaya da baya bai kawo duk wani abubuwa mu mun dauki rob santi mun dauki ƴan sanda mun dauki abubuwa fema da irin wannan kadin lissafa ma daga cikin su
kaga ta fuskar haka kenan sai ya ce akwai kalubale ta tare da ku gabaki dake nan ganin cewa ita jam'iyyar APC tana cewa za ta samarwa da al'ummar yankin fiye da ayyukan da kuke ganin cewa za ku samarwa al'ummar yankin
wannan ka duba mu aikin da muka yi da baya muka tallata har yanzu kuma yanzu da shi al'umma suke gamsuwa da shi kuma muna mai tabbatar wa ƴan karamar hukumar Kumbotso an dai an tabbatar da an zabe Ibrahim Umar Ballan Allah ya yarda Kumbotso za ta canza
Malam Muhammad Sani Biliya kenan daga yankin karamar hukumar Kumbotso kwanakin baya ne gwamnatin Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya nada mataimaka na musamman da za su taimaka wa gwamnatin sa wajen ciyar da jihar nan gaba Honorable Zilya Daini Sidi Mustafa Karaye na daga cikin waɗancan mutane da suka rabauta da mukamin mai baiwa gwamnati shawara kan harkokin kiraye karkara a wannan rana ce aka raka Honorable Zilya Daini Sidi Mustafa Karaye ofishin sa domin fara hidimtawa al'umar jihar nan har ma yayin rakiyar ta sa muka jiyo shi yana waɗannan kalamai
Allah mun gode ma wannan ni'ima da kai gare mu Allah ka inganta ina godiya ga kaftanin shugabanni iyaye magoya baya masoya da dokacin al'umma karaye da suka fitar dango suka gwada karamci suka kawo ni na kama aiki suka kuma danka ni amana hannun abokan aiki na babu da zan cewa Allah sai dai in ce Allah na gode maka in kuma baiwa gwamnati da al'ummar Kano musamman waɗanda ke da ruwa da tsaki da wannan sabga tabbaci cewa da yardar Allah ba za a ba su kunya ba za mu tsaya mu aiki tukuru aiki tukuru aiki tukuru kuma da gaskiya da amana
ka ce za ka yi aiki tukuru musamman duk wanda aka ce yau ya samu wani nauyi na al'umma akan shi akwai kalubale da yake fuskanta na je ka kada ko kuma ma wani zubin abokanan aiki ne wani irin shiri kai dan ganin cewa ka zauna da kowa lafiya
wato irin abin nan ne da yan Hausa ke cewa da mai kama ba ni ba ina da yakinin duk mutumin da gwamna ya baiwa riko na amanar shugabanci a kowane irin office a matakan mulki na nadi to an yi kota da mai kama ma'ana kuwa shine bisa la'akari da irin mu'amaloli da aka yi da al'umma a baya da wani ya fada can fadi tashi da gwagwarmaya ta sa mutum ya zuwa yanzu ya tattara karatu irin na zaman duniya ilimin zaman duniya shi yake tafiyar da al'umma shi kuma yake bada iko ka iya cimma duk abin da kake cimma cikin salama da maslaha ka mallaki duk wanda kake so ka mallaka ka kuma kaucewa duk abin da kake so ka kaucewa matsawar kai amfani da ilimi irin na zaman duniya da aka koya a gwagwarmaya ta rayuwa wanda kuma muna godiya ga Allah muna kuma alfahari tsawon shekaru hudu da suka gabata ina rike da makamancin wannan office din a wani guri daban bana jin akwai bambance na agwadawa sarki da za a fuskanta tsakanin jiya da yau saboda haka zamu yi amfani da ilimin da muka samu a wancan karo domin ganin mun kyautata abinda muka iska da kuma dukkanin kalubalen da yake tunkaro mu nan gaba kaɗan da yardar Allah.
Honorable Zilia Daini Sidi Mustapha Karaye, sabon mai baiwa gwamna shawara kan harkokin raye karkara. Kafin mu leka kasuwar Sabon Gari inda kungiyar masu sai da kayan waya ta hannu wato Bata and Sabon Gari Phone Accessories Multipurpose wanda ta kai ziyara ga kwamishinan kasuwanci bari mu dauki kalaman tsohon dan takarar gwamna a jam'iyyar PDC Excellency Ibrahim Ahmad Umar wanda yake yaba wa dan majalisar karamar hukumar birni Honorable Sha'ban Ibrahim Sharada kan koyi da jagoran su injiniya Sanata Rabi Musa Kwankwasa da yayi wajen fitar da dalibai zuwa kasashen waje domin su karo ilimi
ya debi yara ya za su fita waje duk da dai abun mamaki Sha'ban bai kamata ka dauke shi gaban gwamna ba domin mai girma gwamna ko Unity School Karaye bai taba daukar yaro ya kai waje ba
a matsayin sanadar tije dan ya samu albarka
shi mai sa bai ba shi da aka bashi kudin jihar Kano a hannunsa ba bai kai ba sannan duk mutanen da suke rigima da Sha'ban daya yayi dan majalisa na jihar Kano ya zama deputy speaker daya yayi chairman na local government babu mutumin da ya dauki koda mutum uku ya kai dan bata ko local university system saboda haka Sha'ban ya tabbata jagora Allah ya albarkaci zuri'arsa dama mun fada ko a wannan party kake ko ba dan jam'iyya ba ko dan siyasa ne kai in kai kwaikwayo da irin wannan abu na alkhairi ne yayi jagaliya a jihar Kano billahi lazi zamu zo mu yaba ma sannan kuma ina kira da jama'ar jihar Kano su ci gaba da mana addu'a insha Allah Sha'ban za kai gwamnati da dattijan arziki duk da partin ku ba daya ba iza mana Abba Kabir yana gwamna a ci gaba da addu'a
shi kuma yana wace jam'iyya
yana can a jam'iyyarsa ta APC shi kuma yana PDP
wato ba kwa neman sa
gaya maka mutumin kirki ko a ina yake ni ba janar Muhammadu Buhari nake bai ka san aqidata to amma ko a wannan party akwai mutumin kirki wanda muke ga abokin tafiya ne zai iya tafiya da dattijan arziki abba jama'ar Kano su ci gaba da mana addu'a insha Allah saura iris da karfin ikon Allah kamar yadda aka ce ba mu da kowa sai Allah an gama zabe an komai mun kai kara wajen Allah Allah kuma da muka gaya baya bacci kuma insha Allah abba zai karbi kujerarsa a kotu za a ci gaba da fitar da yara waje za a ci gaba da bada abinci a makaranta a gyara jihar Kano har ya mai girma injiniya Muhammad Rabi Kwankwasa aiki domin burin mu ya Kwankwasa aiki
wani irin gyara kuke so a jihar Kano bayan gashi ana taiwa jihar Kano
ina in ka zo ka Kano diddati da duk gurin da aka sa fulawa za a sa ruwa ka ganta sharshar
yanzu ba ka je waje ka je sabon titin fanshe
kana wani sabon titi wannan gada da ake kama kifi da aka mun magana
sabon kamar ya ake kama kifi
abin barin ga maka mai girma shugaban kasa yau na suna ka shedin dukkan fitar da suke rike local government kudi muna fatan za su saka musu kudin su kuma again muna fada duk matar da shugaban kasa yayi mata training ya turo ta take dafa abinci ake bata kudi a account kowane ne shugaban CRC ko wai kake sake ki bashi kudi ki je ki siya ba aikin gwamnatin jaha bane aikin gwamnatin tarayya ne kuma in Allah ya yarda abba zai karbi kujerarsa a kotu
Excellency Ibrahim Ahmad Umar kenan dan siyasa a nan Kano shi kuwa Musa Zankam dan jam'iyyar APC wanda ya shigo yana kira ga tsohon dan majalisar Kirda Bebeji Abdulmumin Jibril Kufa da ya mika wilayarsa ga Ubangiji a zaben cike gurbi da za a gudanar a yankin ba wai bibiyar wasu kusoshi a kasar nan ba
ka je gurin Buhari sannan kuma yanzu ka je ka kara biyowa kana zuwa wurin Ganduje sannan ka kara zuwa ka je wurin Bola Tinubu sannan ka zo wurin mataimakin shugaban kasa ko duk kana tunanin wai su ne za su baka mulki ka manta da malikan mulki tutul mulki shine yake ba mulki sannan ka manta da ke ta murmura da ka zo kai wa yankin Rude Bebeji sannan ka manta da cushe da kai sannan ka manta da tafiya a Kongo da kaje kai kana taraban kofa ta wannan constituency din nan Kiru da Bebeji ka dauke wa abinda ba muhallin sa ba ka kashi inda ba muhallin sa ba sannan ka manta da alƙawarin da kai wa tanan Sakarma kace za a zo za a yi musu aiki ka ƙara ka ci ka tsere ka gudu shine yanzu kake so yanzu za a zo a zabe on 25 to wallahi Allah mai girma gwamna wallahi kofa bai zabe ka ba kuma baya yin ka kwankwasiya yake yi wannan bibiyar taka da yake yi a da can ai me yasa bai zo yana bibiyar gandujiya war tafiyar gandujiya
dama idan mutum al'ummarsa suna son sa ko gwamna baya son sa shikenan ba za a zabe shi ba
yawa yake gaya maka haka antipati ai kuskure ne accident ne ka je akai antipati ya kamata lalle lalle wannan mutum mu nuna masa kuskuren sa muna so mu gaya wa iyayen jami'a kundin Allah ne baya ba a cewa za a yi masa correction alqur'ani ne ba za a gyara ba hadisin manzon Allah ba za a taba gyara su suna nan akan alqawal din su amma ya kamata kundin tsarin mulkin jami'a ya je dauki jami'an nan aje ai mata kuskurima aje a gyara ta a zo a kawo mana Alhaji Kabir da shi ya je wakilce mu a zauren majalisa bebeji da kiru shine zance kawai ba me da shi ba sannan ina so in yi amfani da wannan dama mai girma gwamna lalle lalle ka kirkiro Kanihud commission idan ka kirkiro Kanihud commission ka dauki rararan waka alhuda huda ka bashi wannan makami
saboda yayi muku waka
ya saboda yayi muna waka ya ba jami'ar APC gudunmuwa sannan yana ba almajire gudunmuwa ni almajiri ne dan gidan almajire ne dole kuma in gode wa rara kuma ina taimakon yan jabiya sakamakon rara yanzu na in gaya ma ba giran fa yake karba ba mutun ne wanda yake yana san jama'a shi sa nake son a ba ni SA makarantar Allo yanzu aka ba ni SA makarantar Allo za ka yi mamakin yadda zan yi warming din yan jabiya sannan ku masu riga da statin nan da kuke ganin waye an je office din ku kuna wani fankama kuna wani baka isa mu je office din ka wallahi Allah sai ka da sauka daga wannan kujeran saboda ba abin da kai
matashin dan siyasa Musa Zankan daga jam'iyyar APC da haka kuma muleka siyasar ƴan kasuwa Miyada Zango a kasuwar Sabon Gari inda kungiyar masu saida kayan waya ta bata da Sabon Gari suka kai wata ziyara ta musamman ga kwamishinan kasuwanci Mahmud Muhammad Santsi har ma yayin ziyarar muka jiyo shugaban kungiyar Malam Yakubu Abubakar yana bayyana makasudin ziyarar ta su
wannan kungiya ta tana goyen baya tana kuma jaddada goyen bayanta ga wannan kujera da aka yi maka mu aka yi wa ita ko muna alfahari da ita ta yanda muke alfahari da ita ke girma kuma mun ji program naka ba dai ba biyu ba mu ƴan kasuwa anan muka ƙara samun nutsuwa akan cewa wannan abu da aka yi mu aka yi ba domin kai tabin alƙalma daban-daban a gurare wanda duk ɗan kasuwa hankalinsa ya kwanta ya nutsu da wannan hukuma ta commerce kuma mu daman can wannan kungiya ta bata an Sabon Gari tin muna wannan gida tun 2004 muke da rijista da wannan gida kuma duk shekara muna zuwa mu sabunta ta bana ma mun zo mun sabunta ya mai girma commissioner to wannan sai dan roƙon mu da zamu yi na farko muna roƙo mai girma commissioner kungiya duba da babban kungiya ce a nan Kano ita ce ta farko wadda ta fara ta da kayan waya duk wata kungiya da take a Kano a jikinta ta zo sana to shine muke roƙo kamar yadda aka saba yi a baya duk wani tsare-tsare da gwamnati za ta yi muna roƙo mu ma a sa mu a cikin sa mu masu biyayya ne ga gwamnati musamman fito da kasuwar mu da aka yi wannan gada da mai girma gwamna ya mana mu yawa ita mu jama'ar Kano da ɗan kasuwa da suke kewaye da wannan waje ya fito mana da wajen nan kuma ba abin da za mu saka masa da sai addu'o'i da biyayya da biyan haraji da kuma dukkanin abin da yake na hukumance to roƙon mu muna roƙo a sa wannan kungiya a cikin dukkanin tsare-tsare da gwamnati take za ta yi don ci gaban ƴan kasuwa abu na biyu mai girma komishina mun gode gwamnati bisa tsayin daka da ta yi akan mallakar rumfuna da Dangoro wannan muna alfahari da shi to kuma wani mutanen mu da muke tare da su a kasuwannin mu lalle sun bi kuma sun fara ma wannan sa 10% da dukkanin abubuwa duma da taro da muka yi da kai a Dangoro kuma ka ƙara ba mutanen mu ƙwarin gwiwa akan wannan tsari mutane sun karɓe shi kuma yanzu haka mutane sun fara sa wannan 10% kuma muna roƙo dai a ƙara mutane cikakken bayani don mu ƙara koma musu da sako ke da mun zo wannan waje kuma mun samu wani kwankirar abu da za mu ƙara kai musu a wannan shine
kammala jawabin shugaban kungiyar Malam Yakubu Abubakar ke da wuya sai kwamishinan kasuwanci Mahmud Muhammad Santsi ya bayyana godiyarsa kan wannan ziyarar da kungiyar ta kawo masa
saboda yaba da muka yi da abubuwan da gwamnati ta yi muku domin a yi wa mutum wani abu ma ya yaba shi ma wani abu ne saboda haka shi ma muna godiya akan wannan da wanda kake wa abun ya ma sani sannan na faɗa na sake faɗa ko da yaushe indai abu ya shafi harkar kasuwa da ci gaban ƴan kasuwa ne kullum a shirye nake saboda haka shi muke so shi aka ajiye mu mai yi domin dama in ka dubi duk ayyukan da suka shafi ofishin kwamishinan kasuwanci aiki ne da ya shafi kasuwanni da masana'antu kuma ya za a yi su ci gaba wanda kuma shi ne ƙashin bayan ita kanta jihar Kano ba yanzu ba tun zamanin iyaye da kakanni to ba za mu bar wannan abun ba za mu iya ƙoƙarin mu ga cewa kullum ana ci gaba da inganta harkar kasuwanci harkar ku harka ce ta zamani wadda zamani ya zo da ita wanda kuma yanzu ita ake yayi ko kullum haɓaka take wata tun ana sai da layin waya 20,000 talata wato ana sai da waya Nokia mai yin CCTV kuma wanda ba ta da facilities har aka komo yanzu abinda ake kira smartphone to dan ka ga wani abu ne wanda yake tafiya da canji so kullum kuma kiran da muke muku shine kowa ku dinga karɓar canji abin da yazo kuka ga hanga kuka ga zamani yazo da wannan abu to sai ku karɓi canji shi to la a rayuwar mu haka ake duba duk abin da kanga in ka canja shi canjin da shi kadai ne zaka yi ka bambanta da kowa shi kadai ne zai zo in ka rungume shi zamani ya tafi da kai in kuma ka ki zamani ya tafi ya barka to kuma harkar kasuwancin nan naku canje canje irin wanda gwamnati take kawo wato karbe shi ka zama ku ne na farko farko a gaba musamman yanda ake kokarin gina muku sabuwar kasuwa ta waya wanda suka yi fargan jaji suka karbi wannan al'amarin in Allah ya yarda karshe za ku ga cewa sun yi murna ga wannan abun sosai da sosai a waɗanda kuma suka ki to su ma za su ga kuma duniya ta zo ta tabbarka a baya ka ji kana da na sani to wannan cewa ma fata muke so ku zama a gaba gaba ku karbi wannan rumfuna su zama na suna hannunku inda komai na ran daddewa in muka zo ma za mu yi alfahari za mu ce wannan rumfunan gaba ɗayan su kaga ƴan kasuwar mu ne mutanen mu ne su ne akan gaba domin ka bari shi lokaci ba barka zai ba wasu ne za su zo daga wani bangarori na kasan nan kuma daga wani bangarori na duniya su kame al'amar
kwamishinan kasuwanci Mahmud Muhammad Santsi kenan a madadin abokan aiki Ahmad Rabiu Ja'in da Khadija Rabiu Indabawa sai shugaban sashin siyasa na wannan gida Muzammil Ibrahim ya kasai Abdulkadir Yusuf Gwarza da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum